Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A kowace shekara al'ummar musulmi na ko ina fadin duniya na gudanar da sallolin ƙarshen watan Ramadan da sallar layya cikin farin ciki da annashuwa tare da yin tawahi sabbi domin halartar sallolin Idi. Sai dai madumka na cewa irin wannan shekara ta bana ta 2020 akwai mamaki gare ta saboda rashin samun ayyukan dumukan kamar yanda aka saba saboda cutar coronavirus da ta haddasa rufe iyakoki da karayar da harkokin kasuwanci musamman al'ummar da ke zaune kan iyakoki. Shugaban kungiyar madumka Taylor na birnin Kwanni yayi muna karin bayanin halin da suke ciki a wannan shekara.
Sunana Salisu Musa ba hada wanda aka sani sunan Salisu Shugaba. To alhamdulillahi masu dumukka kam ana kawowa da wanda Allah hori ma. Kuma ko dai ka ta al'adance ita gaba sallar dinki bace sallar nama ce. Amma dai ga wanda Allah hori ma shi na kawowa kuma saboda ka san ana ciki ɗan uwan mu ƙauya suna cikin harkar daji kare ke dan nan an samu matsala shi kuma dan birnin dama dai kudin rago sun kashe mishi kai a wanga lokaci sai alhamdulillah shi na shigowa dai bakin gurgudu dai irin haka nan kaman ka san shi dinki sabo ne wani duk in bai dinkin nan ba bai jin daɗi duk in bai dinkin nan ba wallahi ko complete 100 gare shi bai jin daɗi sai ya sa dai sabon na sallah saboda sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da hali ka bambanta da wannan rana da kowace rana ka san kan lura kaman sallah babba din ta bana ta zo kaman tsakiyar noma sallah wacce wanda aka tabara tukun ba zuwa tsakiyar noma ba ka ke nan a fizibillahi tabara ta hita bana aiki ka ke sai abutun rago ba ta batun dinki ake ba amma alhamdulillah dinki suna ta yi daidai yadda ake bukata ga wasu amma
a cewar wani madumki wannan shekarar ta bana basu taba ganin irin ta ba
nana isu gaskiya oga sallah babba sallah ta wanda mun taba ganin irin ta ba bisa ga nayin aiki more saboda wannan lokaci da muke tiki ba wai madumka ba duk abin da kake so a yau wannan lokaci da muke tiki sai da kai hakuri amma ga sallah gaskiya ta to mutane fakatan saboda babu kasuwanci kuma koyin bin motsa kuma kan ma fita telele yanzu ma an kan zo wasu da ayi magana wasu ne shago saboda ni saboda babu ta san kowace shekara tana tuwa ta martaba da kuma yin hinta to amma ta bana kan ta kowace shekara mun sai da addu'a kawai wannan lokaci ran sallan ma an ka kawo dinki akwai mai amsa dan babu shi babu dinkin na masu kawo sun yi karanci saboda lokaci na wanda to kashi kashi kaga ni na farko ga lokacin da bana mutum na ta noma bai ta dinki sannan na biyu ka da ragona mutum na ta rago bai ta dinki sannan ga lokaci kuma wanda ya taho na wangana alobar ga ta hadabi duniya saboda lokacin gaskiya baki ba shigowa fi sabilillahi saboda duk baki ba shigowa an ka ci ga gari to duk abin da ka nema yau tawayi na sai dai muta addu'a ubangiji Allah nuna mana huce wannan alobar lafiya amma muna cikin yanayi wanda sai mu ce la haula la quwwata illa billah sai dai addu'a kawai
su ko uwayen yara na cewa akwai matsala ga bangaren kudaden yiwa iyalai larruri saboda halin da duniya take ciki a wannan shekarar ta bana
sunana Mustafa sai ne wannan lokaci muke ciki sai dai a ce alhamdulillah mu mu Allah goda an shigo ne wani yanayi na harkoki ba su gudana su sai irin da ake so ira kanan ga yace maka ba ta zo ira kanan da muke so kuma sannan ga mun shigo ne yi na babu harkoki suna gudana su sai ira kanan gali da boda gara ake yi kuma sannan ga yi daga ta zakata duka ta raba zarar kuki gaba ɗaya duka ga kasuwanci bai gudana su sai da ake so ga lamura duka da duka harkokin duka sun dabi gaba ɗaya ira kanan kuma an shigo ne yi na babu kuɗi dole a yanguɗi an samu yanayi na bambanci sosai ira kanan don saboda abin da kawo bambanci can dai ba da dai cutar gati ta kawo duka harkoki duka ta takule gaba ɗaya matsalar kudurowa su dinga duka abubuwa duka ba su gudana kuma an samu jaraba na rashin kuɗi rashin gona na era kanan a bare kan gaskiya alhamdulillah an shigo ne ina yanzu kan bare da manan kan ali yanzu an samu canji da bisa bara saboda bare da gaskiya alhamdulillah da ce amma kan mana sai dai a ci dai an gode Allah in sai ruwa yi gaskiya
ba layya ga dinki
eh gale kuma ga dinki kuma da sauran su era kanan sauran su duka lori sai an gashi kuma ga al'amari kuma ya tsayi ga rashin libo daga kuma ga yanayi na babu kudi ga kanan da sauran su yanzu ga su ma dubu biyan ga sanan ma je ma an kai su kasuwa kunni ko ta yi sura ba samu ba lalle sura sun tsira sura ba su sa ba sura ga sanan ma kudi ba samu ga sanan sun kore sun tore su
kuma na dai Muhammad Salisu amma ma shi a tsaran kai sani na kwace lalami na mirnan kwalli to gaskiya dangance sallar bana sai mu ce to alhamdulillah za mu Allah hamdala domin mi sallar bana ta zo mana da abubuwa daban-daban musamman curu ta dangar an kar samu na harkar annoba ga ta corona bar to ba wani abu ne ba shi dai wanda saba zai harkar yara da harkar layya su abin ne wanda zan wajibi barkan musulmi kenan domin haka shine za a gintsuwa a daure irin yanda an ka saba indai akwai abin dole ai ma yara ai layya in babu abin shi ko na za a hankuri a dangana da abin da Allah ya yi duka ba wani abu ne ba wanda shi abin da duka Allah matsayin ga musulmi sai nabi karba to kenan abin da muka so ga dan adam ku dubba wa wanda Allah ya ikrari matsayin musulmi
har yanzu har zuwa nesa cikin kauyukan kasashen duniya ana ci gaba da jin kaifi da radadin illolin da cutar gama duniya ta coronavirus ta haddasa wanda magidanta da madumka suke ji a jikinsu da ma aljihunsu abinda tabbas zai tasiri da shagulgullan sallar layya na wannan shekara a kasashe masu tasowa kamar irin jamhuriyar Niger da tarayyar Nigeria Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOE Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na kasuwa akai miki dole wanda ni Haruna Mamman Bako zan gabatar muku a ranar yau kuma shirin ya kai ziyara ne a kasuwar Dosai da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa jamhuriyar Niger inda muka zagaya a cikin kasuwar muka ga irin yanda al'amuran ke tafiya kasuwar na ci dai a kowace ranar Juma'a kuma bari ku ji yanda ta kasance tsakaninmu da masu saye da sayarwa a cikin wannan kasuwar ta Dosai.
To ga munin kasuwar Dosai kuma mun iso wurin besashe muna tare da wani dillali mai sunan kamar labi
Yahaya.
Yahaya Dosai aguwa to kaka bayanin besashe.
To besashe ko 50 da biyar
na 50 shige taba muna shi mu gaji
na 50
ne na shige
wancan 50 ba
wancan mai jajajan can
50 ba wanga 50 da
wanga mai waya baki ke nan
wancan 50 ba
zoke yanzu tunda su ai gudanawa an ka sai suwa
to wallahi suna da yawa gaskiya
bayan kai
an kakkama alhamdulillah
ga wani latijo ne da tosayen bisashe latijo mai sunanka
sunan na Abdul Malik gidanka
ina ka fito
gidan kara
to ni ka tosaye nan kasuwa
rago na mun ka tosaye kasuwa
to rago yanka na za a yi a ci ko kuma za a yanka a sai suwa
ana yanka a sai suwa kuma ana kiyo
to ka lallu a bisashe ya kai
ne lallu a tsaye bisashe to wasu suna da ne siwa wasu kuma masu kasan koce bisashe ta taka
yanzu guda nawa ka saye ta kwana
ina saye guda biyar
guda biyar ka saye to ya kaga farashi ina kwatanta ga can kwanakin baya
wanda cin bisa ga kwanakin baya dai yanzu sun dan tasowa bisa ga kwanakin baya
sun yi tsada
sun yi tsada bisa ga kwanakin baya ita bisa ka saye ta taga sai da kanta
yanzu nan wane ya kaka harare cikin wadanga inda kai ka son kallo ba kuma
to bisa ce ga sunan Allah ya so ni ya so Allah tsawancan baki mai buzurwace ne
ka saye ba sai suwa ba
to na dai tambaya da an ka saye shi ni a san yin kari bisa ga haka
kana nan kana shawara kenan latijo sunanka
sunana tahiru gidan kara
tahiru gidan kara to mi kallo a tsadan ga wasu manya ga kanana guda nawa ka sai
ina latsa yan kananan bisa ke na waje awaki
waje awaki akwai ya nawa ka sai
na sai bi kuma na sayar
to ka sai suwa kana sai kana sai suwa ne to zoke yanzu ya kaga kaso ka abin ka
ta kaso yanzu ga al'amarin sai hankali dan canda in ka sai a take sai ka samu mai baka riba da sauki to yanzu nan kuma sai hankali idan ka sai suwa kana ha maka sai da sai ka sai suwa ko bi ne ko guda idan ka sai baka ko magiye sai
kaga nan kana taba ko ka kare kai ka
zaman
sai dai ta gidiya Allah ya nuna mana
ga wallahi tijo mun gane ka na wurin bisa shi latijo kana lotsa bisa shi ka lotsa wanga dan karami mi ka ji a gare shi
hakika wanga dan karami na ji dai abin da ni ji a gare shi
a mi ka ji
to akwai maski amma da bai cika maskin nashi ba
bai cika maski ba to ka taya nau ka taya
ka 25 an ka ce mi albarka
to zaka kara ko kuma yayi
in waya kai da bakwai ina yin sai in bai sallama ba da bakwai shikenan dan saboda mu muna sai dawa
nan ko ka sai su a ko can ku ka je da su
sai nan ga muna ai mutai can gaba mu saida in ma mun samu mai babu wani abu nan ga kuma sai mu saida ne
to joke yanzu tun da tawakka ka taba ka sai suwa ko baka saida
ba taba na sai suwa
ka sai ka
sai na sai na saida
guda nawa ka sai
na sai guda 5 kuma na saida guda 3
to ya ka kaga abin na tiya ka dan yage abin da haka ya ga
wannan da sai sa guda 3 din dai to alhamdulillah na samu wani abu daga cikin
kahinta kai ma to ya kyau ga wani mai rogo nan mun gani na cikin kasuwa mai rogo barka da warhaka
la barka gari
ya sunan ka
nana Ishaqa
izaka da wani gari kake
dosai
to rogo na ga wasu manya ga kashi nan kaga bayanin rogo
nan muna sai suwa 100 40 50 20 dai duk gurgudan halin karin mutum muna bashi
to zoke yanzu tun hito ka da suwa buhu nawa ka sai suwa
muna iya samun mangala daya da rabi kuma wani kauli habbi ana samun asa
to kai guda nawa ka suwa
yanzu dai kan guda ta da wani dan rabi dai an kasa
ka tattaba kenan
lalle an tattaba alhamdulillah
to amma yanzu ina so a bani guda kata guda ga bayanin su shi
kamar kata guda
kamar wannan gata
to kamar irin wagga muna iya saida mutum ita da 50 ko da 60
to in kuma kashi za a yi gaba dai
to in kashi na muna ciya kashi da 100
to babu kuma sauki da haka
to ana yin sauki dan dai har da 80 kace ko 80 muna iya mu baka
in muna nawa ga shi miyan malahiya miya sunan ki tsohuwa
sunana Hajjarabe
to naga ga miyan malahiya nan nawa nawa tiya nawa ka sai suwa
muna sa su tiya da 40-35
to yanzu zoke yanzu tun da so ai kun kai to ko yanzu na kun ka saka
da sai mun ka sai to
to kaka an sai da buhu nawa an ka sai suwa
a yan ayan kutiyoyi na muka samu ba mu samu buhu huwa
amma an dan tadda ba ko
a alhamdulillah
to a kidda ka suwa an nan ya ji abin da ka ya ga ko
mun dai ya ga har da nama zani
ga mai ka niya miya sunan ka
Muhammadu Zayyanu
Muhammadu Zayyanu da wani gari ka to nan kasuwa
daga Kwanni
to kaka na ga abubuwa nan ga tonka ga dai abubuwa nan kala ga tattasai kaka abin ka taya yanzu
alhamdulillah kasuwa
kasuwa an dan sassabta ko
alhamdulillah mun samu gargado alhali
to yanzu na kun ka iso amma ko
a tun kare tara muke nan ne gargado alhamdulillah muna dan samu wallahi
to mutane na zakkuwa saye sosai ko to nawa taya tonka
tonka muna sai 150
to na hon ga shi kuma tattasai
dukka da 50
to in buhu mutun ka so ka to da buhu huwa
akwai buhu
nawa aka sai da buhu
ana sai da buhu jikka 25-24-6
mutane na kuma taba sosai to mata ka zakkuwa sai ko maza ka zo sai
duka gurgudu ala kulli halin
kowa na sama
insha Allah
to ga albasa can na gaji da gishiri
dalalle
da miyar guro miyar bayanin
sun tarugu alhamdulillah muna auna tiyoyi muna bada
to ko wace wada min tiyar ta nawa take
tiyar miyar guro muna saida ta 350 tiyar lalle dala 50 tiyar gishiri dala 120 dala 100
mutanen da ka sai mutanen nan garin ne ko masu tahowa dai da
ko ina suna tahowa misali na kauyuka eh gurgurun hali
to ina masu gujiya mun kawo gare ku miya sunanka
yana dan jimmale
na wani gari
wani ne
kwanne kake to ranjin male kwanne da muna bayanin ga gujja kala mun ga mi ko wace mi a bayanin ta
ko gare lubatu 130 na muka yasa
lubatu 130 tiya
eh tiya idan kuma wace ma sai sa dala 80 mai kwalwa ya kuma ma sai sa dala 60 ya an ka mu sai dala 40 wagin ma sai sa 120 ya an ka mu sai sa dala mu sai dala 100 to kaka magana buhuhuwan so yan ana so kun biyo da buhuhuwa eh to ga mana nan ga yaji ana ta mi ta lubatu kwanne 14 muka so ta
to
nan muna sai 14
to ita ko wagga fa
ita ma wagga 14
mai kwalwa
14 muka so ta mai kwalwa
to mutane na zakkuwa sai yanzu zakkuwa yanzu kaka
an yau dai ka so sai a hankali
yau ka so bata ba so sosai ba
a hankali wallahi
to amma ya can ba an so sabta ko
can ba zam ana dan samu ko gaskiya ba
yau na abin ya dan ci
yau abin ya ci sosai
sai mun kawo ran rake na masu magana rake ni sunan ka Latijo
Habibu
na ina
da dosai
na dosai to kaka magana rake
rake ba wanda babu ta
to in muna bayanin wadar ke take kamar yanzu ga dai dame nan na gadi nawa ga sai da dame ga
yanzu dame a sai sai jikka bi kamar wanga
jikka biyu to in guda guda muka so
ha sai su Allah 20 25 25
to akalla dai ana sai da su a misalta jikka daya kan farashi ba ta kowane iri in dai to in sabina in sabina kuma kana aya ba mu jikka da 50
to wancan sola mai bada
sola wannan jikka uku muke sayarwa kudi hannu
sai baki
awu sai fa
to
na ga kohi tullu da fadida babadu wannan tsoye tullu yau da gobe ta kai na ta aiki duka sabina nan sai su ha koma haka saboda zuwan lokaci
to ana ka buku kuna sai ko sai suwa dai kuka
a muna sai an kawo in an sai kuma mu sayar a kuma ya an kawo mu sai saboda dan kasuwa ba a kawo abin da yake sayarwa in dai abin nan ya fito hannun kware ya ce ba zai sai shi ba
to a kuka ku gane abin nan hannun kware ne yalla ba wannan ya zura hannu
cikin kuma
ya ja kayan mutane
a to ka san yau da gobe ita in kara daga wuri gaskiya ba za ka rasa gane wanda yake mutunan nan bizinan yake yi amma wani wanda ka san bai sana'a ko bai yi yanzu ma da aba kawai ka zo ka saya saboda ka san riki ya cika ja maka kanka amma in dai wato ka san shi ka kuma san da inda yake ka kuma san sana'a tai ba illa bane dan sai abin shi amma ka zo ka gab guda ga mutum rike da abu ka sai to problem ne bai rike wannan
to madallah ma sauraren mu kun dai ji duka irin yanda al'amura ke tafiya a kasuwar Dosai da ke ci kowace juma'a kasuwar tana cikin da'irar birnin Kwanni a garin Dosai Dosai na gusum ga headquarter gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar a madadin sauran dukkan abokan aiki ni Haruna Maman Bago ke ce muku sai wani lokaci idan Allah ya so
Shirin BOA Hausa Kasuwa akai miki dole Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasashe
To masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Tusile ya dauke da shirin
amin amin kuma amin
Kamar sauraro shirin lafiya uwar jiki na nan akan batun annoban nan da ta'addabi arewacin Najeriya bayan harkar tsaro wato fyaɗe idan ana biye da mu makon da ya gabata mun kawo muku ta bakin wasu da a yanzu haka suke hannu an kama su da laifin fyaɗe kuma muka kwana a inda Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa a Jos likitar kwakwalwa kuma ƙwararriya akan halayyar dan adam take mana bayani akan abubuwan da ka iya sa masu wannan mummunan hali su aikata wannan ta'asa to Dr. Anna Gang za ta dora
wani lokaci ana samu talauci yakan kawo haka ma because zaki gani cewa mutum yana da yara ko da yawa baya da kudin da zai iya kama haya ko kuma ya gina gidan da kowa yana da dakin shi sai ki je gida sai ki ga an tara yara gaba ɗaya maza da mata a daki daya to yara kuma duk abin da suka ba sa tunanin abun da nisa sai ki ga suna yin junan su fyaɗe wani lokaci ma ko don rashin wuri idan ƴan uwa suka zo sai ki gani ana haɗa su a daki ɗaya za ki ai ƴan uwan su ne a'a ai wannan ɗan uwan baba ne wannan ɗan uwan mama ne to amma din ki ya nuna cewa ko da ake muku sai duk masu yin fiyaɗin nan yawanci zai kai a cikin mutane goma bakwai za ki samu cewa ɗan uwa ne suka yi musu an kuma usually za ki samu mutanen da suke nan kusa ne wanda ba a yi sammani ba don haka wani lokaci tara mutane a ɗaki ɗaya da yara da manya ko kuma a gani kamar ƴan uwa ne ko a sun saba da junan su sai a bar su a daki ɗaya kin gani shi ma yana iya kawowa hakan wani lokaci kuma ma abubuwan da ake kallo abubuwan da ake ji a irin su TV da su sauransu bincike ya nuna cewa waɗanda suke yawan kalle-kallen ko fim ne ko program na TV ne
ko a waya haka
wanda yake nuna irin wannan abubuwan to ba wuya su ma za su yi musamman yaran da ba su riga sun gane abu sosai ba, domin yakan bukaci girman zuciya ko girman yana za ta yi mai kenan.
Wato mutum ya fahimci ya zama mutum haka.
Yawwa, yana zuwa da lokaci kuma a hankali yake zuwa. Amma kin ga yara abin da suka gani kawai za su iya su fara, ba sai sun yi wani dogon tunani ba, bari mu ga abin da waɗannan suke yi. Hakan ne ba haka ba ne, da daɗi ba daɗi, take gani kawai abin yana faruwa haka. Wani lokaci kuma yanayin da muke sa kanmu, especially ya ‘yan mata da samari, suna sa kanku a yanayin da ya kansa su ba wuya a yi musu fyaɗe, kamar yawan yawo da daddare sai kaɗai, ko kuma zuwa waɗansu party, because waɗansu ‘yan mata za su fito sun je waɗansu party ba da saninsu ba, za a sa musu abu kawai a cikin ko wani ɗan lemu ko wani abu, suna sha shi kenan, ba su san abin da yake faruwa ba. Wani lokaci kuma ma ki faɗa tsakanin mata da miji, idan mata da miji a gida kullum suna faɗa, kullum suna cikin rikici, to za ki ga yara dama koyan abu ba sai abin da kake gaya musu ba, abubuwan da suke gani ba za su san cewa akwai wani hanyar da mutum zai iya ya yi kamar relationship da na mace ba sai a cikin faɗa. To za ki ga ko in sun zo abin da suke sha'awar shi ma, za ki ga suna neman shi ta wurin faɗa. So hakan ma yana iya kawo fyaɗe, because a haka mutum ko da a ce mata budurwanka ne ko wani ne, idan wannan saduwan bai zama a cikin yarda ba, ya zo a cikin faɗa, a cikin dole, ko fyaɗe ne. To wani lokaci relationship da yake tsakanin mata da namiji in ba in kullum yana cikin faɗa, yana iya sa yaransu su tashi su ma su zama masu karɓan abu da faɗa. To wannan abubuwan da nake na faɗa yana nan kaɗan daga cikin abubuwan da suke kawo haka.
To amma a cikin ƴan kwanakin nan sai muka ga ana wa yara ƙanana ma fyaɗe, wato kamar misali na Nasarawan nan da aka ce ƴar wata uku. Me yasa irin waɗannan a ce wannan mutum zai kama ƴar wata uku ya mata fyaɗe?
Haka gaskiya akwai mutane da yawa yadda na faɗa ɗazu wanda ba lafiya, ko a cikin kiwon lafiya an nuna cewa akwai lokacin da hankalin mutane baya, mutum baya cikakken hankalin shi, yana iya faruwa cewa mutum yana iya sha'awan yara ne kawai, in fa har waɗansu ma ba su iya samun gamsuwa idan suka yi da manya sai dai da yara. So sai ki gani hakan yana faruwa. Wani lokaci kuma idan hankali da mutum bai samu saman girma, development na mutum bai cika ba, kwakwalwan bai mace yadda ya kamata ba, sai ki ga mutum kato, amma kuma mutum baya iya ya yi nazari kaman wanda ya riga ya girma. Sai ki ga sun koma hakan, sai ki ga wani ma shi gaba ɗaya ba zai iya yi ma mamace babba magana ba, domin bai san yadda zai yi ba. Sai ki ga irin wayannan suna komawa kan yara, suna yin haka, amma ba mutum da yake cikakken hankalin shi wanda shi wai shi ba zai yi da mata wanda ta riga ta girma ta ballaga ba, sai dai ko ya yi da kananan ƴan mata ko kananan yara. Yawancin su masu yin haka ba lafiya, suna bukatan a taimake su suma.
To bari mu koma kan illolin da wannan fyaɗe ke haddasawa. Kin yi aiki, kina kan aiki a irin wannan fanni, me waɗanne illoli ne fyaɗe ke haddasawa wanda aka yi wa fyaɗen?
Yana kawo illoli a ɓangare kala-kala. Farko a cikin mutum, idan aka yi maka fyaɗe, na ɗaya baka san mutumin ko shi me yake ba, baka san ciwon da yake ɗauki da shi ba, to yana iya kawo cututtuka da yawa, wanda har zai kan iya ya kawo dameji ga mahaifa na mace. Yana iya jima mata ciwo a gaba, yana iya kawo mata ciwo na koyoyon fitsari, wani lokaci har yoyon kashin bayan gida ma yana kawowa. Ana iya kama su hepatitis ta ciwon HIV duka in wannan abin ya faru. Sa'an kuma yana iya kawo illa ga lafiyar hankalin mutum sosai. Idan abin nan ya faru da mutum ko mace ko miji, za ki gani cewa bayan hakan yana iya sa mutane suna zama a cikin tsoro. Tsoro sosai, har yana iya kawo ciwon da ana kira anxiety disorder. That means mutum yana tsoro ko ba abin da ya kamata ya ji tsoron shi. Sai ki ga mutum baya iya barci, gaban shi na faɗi, yana yawan fargaba. Abu kaɗan sai ki ga ya firgita. Yana iya kawo wannan cutan ma. Yana iya kawo cutan depression, wato ake kira ciwon bakin ciki. Sai ki ga mutum da shike yawanci ma mutane ba su iya yarda in abu ya faru da kai haka, especially idan namace ne, za a ce a ita ne ta kawo mu kanta, me ya kai ta wurin, me yasa take magana da shi, me yasa ta sa kaza, me yasa ba ta sa kaza ba, to kin gani irin haka sai ya kawo mata ba za ta iya faɗa ba, mutum ba zai iya faɗa ba, sai kiga daga baya yana iya kawo wannan ciwon depression, wani lokaci kuma yana iya kawo wani irin ciwo wanda zai sa mutum yana razana, yana gani kaman abin da ya faru din zai sake faruwa, sai kiga ana kiran shi post traumatic stress, wato mutum yana gani kaman abin da ya faru din yana sake faruwa, mutum sai kiga yana yawan faɗa, mutum sai kiga yana yawan haushi, in wani lokaci ba a yi wani abu akan su ce a yaro ne bai gane ba, to abin nan yana rike a kukunkun yaro har zai zo ya girma ya kai wani lokaci a rayuwar shi wanda ne da shi zai aure, bayan idan namiji ne ko namiji ne in suka yi aure sai kiga cewa ba za ma su iya su sake jiki su sadu da mijinsu ko matansu yadda ya kamata ba, sai kiga suna tsoron saduwa da namiji ko namace, ko kuma idan sun sadu da namiji da ba sa gamsuwa ba sa jin daɗin haka, akwai lokaci za ki ga mama aka yi aure zai iya yiwuwa cewa to sai kiga amarya tana maybe an kai amarya gida saduwa da mai gida ya gagara, in su suka yi girma su ba wuya su ma su yi ma wa'ensu especially idan ba taimake su ba, so za ki gani cewa waɗanda suke ma mutane fyaɗe yanzu watakila su ma in sun zauna kika yi musu magana hankali za ki samu cewa su ma lokacin da suke girma wani ya musu, so wani lokacin sai kiga mutane ma suna yin shi kamar ramu ko kenan, ko kuma su ma abu ya musu zafi haka.
A nan za mu kwana, idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ci gaban bayanin na Dr. Anna Gyan a tattaunawar su da Zainab Babaji. A halin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Lathers Gresham wanda ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi.
Ni ne mai suna Reverend Pastor Ibrahim, ni ne Vice President na Eglise Evangelique ta ƙasar Niger, ina zaune a garin Tawa kuma ina riƙe da Eglise Local ta garin Tawa. Da farko zance ina godewa Allah domin wannan dama da zarhi da ka bani domin in yi bayani akan abin da ya shafi zancen zaman lahiya. Idan an ce zaman lahiya, ana maganin yadda za a yi rayuwa tsakanin mabambanta addinai cikin salama da kwanciyar hankali. In ko ana maganar kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin addinin Kirista, za mu ce wannan abu ne da muka yi gadon shi, domin Almasihu wanda muka yi ban gaskiya gare shi kuma muke bautawa Allah ta wurin ambaton sunan shi, ya yi mana koyarwa akan menene zaman lahiya. Shi da kanshi ya ce salama nake baku ba kamar yadda duniya take bayarwa ba. Kenan shi Yesu Almasihu da kansa ya ce ni ne salama, ni salama ne kuma ina ba da salama. Don haka wannan salama da Isa Almasihu yake bamu, muna kokarin mu yi wa'azinta ga dukkan mutane cewa yayin da suka karɓi Almasihu a matsayin salama, to za su yi zaman salama da dukkan mutane. Salama shine yin zama tare da mutane masu bambancin addini cikin kwanciyar hankali da lumana, cikin taimakon juna, cikin agaza ma juna, cikin raba damuwoyi tare. Shi ya samu ma a matsayin mu na shagorori ta fuskar Kristanci, muna kira kullun akan jama'a cewa mu zauna lahiya da jama'a, domin Yesu Almasihu ya koyar da mu cewa idan ya yiwu mu zama lahiya da kowa. Wannan yana nufin ba wai a tsakanin mu Krista kadai ba, a'a, tsakanin mu Krista da musulmi, tsakanin Krista da ma wanda ba shi da addini, Ubangiji ya so mu zama lahiya tare da kowa, domin shi ya zabi ya kawo mu mazauna cikin ƙasa guda, ya kawo mu mazauna da mabambantan addinai, inda yana so yana yi mu dukkan addini guda, amma ya bar mu kowa ya rayuwa bisa ga zabin da yake ji. Wannan shine abin da yake a rayuwar shi. Don haka kira na shine, ina kira ga dukkan mabiya addinin Krista cewa duk inda suke a tsakiyar jama'a da suke, su yi kokarin tattalin zaman lahiya da kowa domin umurnin Allah ne wanda ya nemi zaman lahiya da ɗan uwa ko masu addini ne kuma sa addini ne yayi wa Allah biyayya yayi biyayya ga maganar Allah kuma shine Krista na kware wanda yake kokari ya zauna lahiya da juna domin Annabi Isa yana rayuwa a duniya bai taba yin fada da kowa ba bai taba umurta kuma waɗansu su yi fada domin shi ba don haka in mutum har zai je tunanin yayi wani abu na fada saboda addini bai yi shi don saboda Almasihu bai sai don kanshi Almasihu bai taba umurta ayi fada domin shi ba ya koyar da ayi zaman lahiya kuma shine muke wa'azin sa a matsayin mu na malamai cewa kowane Krista ya zama lahiya da dan uwan shi da ma wanda ba Krista ba
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku